إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Bayan haka ƴan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna karatu cikin alqur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka na Masjidin Nur kuma mun tsaya aya ta 174 yau aya ta 177 laysal billa antu wal yanzu kuma za mu tashi da ya ayyuhal ladina amanu aya ta 178 بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم
أيد مكرنتار ta yi mana bayani akan ba iya sallah ne addinin musulunci ba amma sallah ita ce jagora a cikin sauran ibada to bayan mutum ya tsaya da sallah to wajibi ne ya kiyaye haƙoƙi tsakaninsa da al'umma to babu wani haƙƙi da ya kai jini babu kuma wani haƙƙi da ya kai ran mutum duk abin da zaka take haƙƙin mutum baka kai makura ba sai ka taba abin da ya shafi mutuncinsa idan ka ƙara ka taba abin da ya shafi jininsa kada kai wasa da jinin dan adam domin ubangiji tabaraka wataala ya ce wanda ya kashe rai da gangan faje za a jahannama kuma sauta ne to ko iya wannan aka tsaya ya isa amma man katala mu'minan muta'ammidan faje za a jahannama khalidan fiha وقد والله عليه ولا انا هو عد له عذابا عظيما zai dawama a cikin wuta saboda fansar rai kuma Allah yayi fushi da shi Allah yana fushi da masu kashe mutane kuma Allah ya la'ance shi duk abin da zaka yi kada kai sanadin ku a kulla da kai ko ai abin da zai taba ran wani wa adalahum azaban azima kuma Allah zai masa tanadin azaba mai girma game da haƙƙin rai duka jinin mutum a kowane yanayi karkai shi kuma kisan kai ko da kalma daya ba a so ka taya a kashe mutum sayyidina Umar ibn al-Khattab yana cewa da mutanen gari kaza za su taru su kashe ran mutum daya da duk sai na bada umarnin an kashe su to ya inganta a cikin hadisi ko da kalma ka taya a yayin da ake kokarin kashe mutum ka kara da fatar baki kawai ka kashe shi ko kana da ciki kana cikin zulubin kisan kai da akai daga musulunci yana kare haƙƙi da jinanan mutane duk mu'amalar da muka yi magana akai cewa a taimakawa maraya a taimakawa miskinai a taimakawa ƴan uwa makusanta dangi a taimakawa mabukata waɗanda ba su da shi wanda dole ka sa su suka tambaya sannan aka zo aka yi mana maganan tsaye da sallah kiyaye azumi cika alƙawari da sauran abubuwa to bayan ka kiyaye waɗannan to Allah ya gaya maka ga babban magana game da dan uwanka musulmi da Allah ya haɗa ka rayuwa da shi da ma wanda ba musulmi ba wanda babu haƙƙin ka kashe shi a wajenka wajibi ne a tsare rayuwar juna kada a yi kisan kai an gane ko Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ko inda kuka yi imani kutiba alaikumul qisas an rubuta an wajabta muku yin fansa ma'ana in wani ya yi ma wani laifi arama gurbudan abin da yayi shine kisasi bil qatala game da gawoci idan an kashe menene aka faɗa a wannan al hurr bil hurr idan kana da babawa ba to in ka kashe mutum kai ma za ka kashe ka girman bukani da yawan shekaru da bambancin ka da wani na kabila ko martaba ba zai hana in ka kashe shi a kashe ka ba wal abd bil abd aka nan bawa da bawa wal unsa bil unsa aka nan mace da mace wala yaktul musliman ba a kashe musulmi walau abdan koda bawa ne bil kafiri idan ya kashe kafiri walau hurran koda kuma wannan kafirin yana da yanci wannan musulmin kuma bawa ne ba za a kashe shi ba amma shi rayi idan ka kashe to wajibi ne a dauki mataki menene matakin na farko dai za a yi kisasi idan kuma ƴan uwan mutane sun yafe wato game da kisan da suka yi faman ufe lahu wanda suka yafe su waɗanda aka kashewa min akihi game da ɗan uwansu wanda aka kashe suka sarayar da haƙƙin suka ce sun yafe haddin da za a yi maka ko ba sun yafe shi kenan yanzu ka je ka kawo diya min akihi shay'un suka yafe wani abu bi an tarakal qisas suka ce a bar qisasin bil afwi da yafewa a zo a ba su haƙƙi na abin nan na yin na diya da za ka biya to fattiba'u bil ma'ruf ka yi ƙoƙari ka bi da kyautatawa kada kuma ka zo kana yi musu wala'anci kana cewa ba ka da shi ana tara danginka suna bajewa kuna kimbiyan haƙƙi saboda sun yafe kun ga dai diya da take a yanzu ku duba Allah nan nawa ne diyar rai eh miliyan to kaga miliyan 900 ba wasa bane sai sa ina yawan ga mutane karkare na kanka yanzu kaga ranka yayi miliyan 900 to ko idan an kashe mutum fa in dai ba kashe ka za a yi ba haka za a biya amma ka san idan kuna da shi da ku da ƴan uwanku da aka kashe muku dan uwa ai gwanda ku tare kuɗin ku bayar ko to ana wannan ne domin da nan za a tsare ran mutane in ka san sai ka nemo miliyan 900 ka bayar za ka yi garajin kashe mutum in ƴan uwanka sun san za a hada da su a tattaro dukiyar su a hada a biya za a tsare da ran mutum wa'adan ilayhi bil insan kai ma kuma wanda aka yanke to ka bayar da kyautatawa ko wadancan kada ku matsa masa ku kuntata masa akan su ya kawo kuma wannan ku bayar kada ku ba su wahala Allah ya ce zalika takfifun min rabbikum wannan saukawa ce daga ubangijinku domin duk lokacin da aka zo a kashe mutum aka tare za a yi kisa idan ku biyar ne masu haƙƙi idan ɗaya ya ce a ba sai an kashe shi ba to saboda shari'a ba ta son kisa to dole sai a zo a zauna a yi maganan abin da za a yi na diya a ku biyar mutum hudu sun ce mu lalle sai an kashe shi me yasa ya kashe mana dan uwa ko ya kashe mana uba ko ya kashe mana uwa sai sai ce a shi yana ga kawai ba sai an kashe shi ba ya dan yafe masa haƙƙinsa to shari'a ba za ta tilasta sai an je an kashe shi ba kaga musulunci ba ya shiga jinin kowa ba shari'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya zo da ita da sauki shi ne ma Allah ya nan yace zalika tafi wannan tafsilin saukakawa min rabbikum a gaban gijinku alaikum warahamatun da kuma jin kai daga wurin Allah fa mun yi tada amma wanda yazo ya maimaita ya dade ta'addanci wajen kisa ko tabaran wani ko ba da zalika bayan wannan wala kun fil kisasi haya a shine ko to na shiga wata aya ba da zalika ko oh falahu azabul alim yana da azaba mai girma idan bayan mutane sun rangwanta maka ka ki biyan su har rikice shiga tsakaninku ka walakanta su ko kuma ka je ka sake daukan matakin kashe wani akan rigingimu to anan kuma za a da dauki mataki akan ka ba za ki alika ba saboda ubangiji ba zai bari ana kashe ran mutane ba an gane sai aya ta gaba
walakum fil qasihati ya ulil albab la'allakum tattaqun كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين
الله يتشه ولكم في القصص هيا أتشي وانا هكونشي دا أكا كاو لكساسي akwai yadda al'umma za su zauna da rayukan su an kare musu rai akwai kare rayukan mutane a cikin isassu domin duk wanda yaji cewa in ya kashe za a kashe shi to ba zai kashe ba idan ka yanke kunnan mutum in za a yanke kunnan ka ko kuma in ka biya yarmar da idanu za a biya yarmar da idanu ko kuma ka biya diya to mutane za su nisanci kashe mutane dan haka akwai kare rayukan mutane a cikin isassu inji Allah cin ya ulal albab ya ku masu hankali wato zulu kuli masu hankali domin lanna alqatil mai kashewan idan alima annahu yaqtul in yasan shi ma za a kashe shi irtar da zai ji tsoro sai ya ji tsoro makansa cewa kada yayi abin da za a halakar da shi kaga ba zai kashe wani ba kenan domin ka kashe wani aka kyale ka kashe wani aka kyale kaga mutun ya ci gaba da yin kisa kenan amma da ya kashe an kashe shi ya kashe an kashe shi kowa zai ji tsoron ya ci gaba da mutane ko lalle haka wato tuna abun dubawa ne ga masu hankali la'allakum tattaquna Allah yace la'alla ku ji tsoron Allah ma'ana ku nisanci kashe rai domin kashe rai akwai babban magana to ko kashe mutum ko ka zubar da jinin sa farkon abin da za a fara hisabi da shi tsakanin mutane shine jini ko malum mutum kai ka fitar da jini a jikin sa ran alkiyama akai za a fara muku hisabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mari ba mari haramun ne a musulunci ba a so kamar da mutum zubar da darajar mutum ne kuma walakanta shi ne sannan kuma akwai haƙƙi a kanka to balle zubar da jinin mutum duk wanda ya zubar da jinin wani sai an masa sakamakon ranar alkiyama da shi da a fara ma a cikin ayyuka game da ibada kuma da a fara da sallah sai Allah ta'ala yace to kutiba alaikum idza hadara ahadukum al-maut Allah ya wajabta muku idan alamar ajali ta zo wa ɗayanku in ka raka kairan inda yana da arziki yana da dukiya mai yawa alwasiyatu ya rubuta wasiya sai ta wasiya kashi uku ce akwai wasiya da zaka yi mutum ne kaninka ne ba zai shiga donka ba kana da yaya amma yana kana da arziki kuma ya maka dawainiyar rayuwa to a babin kyautatawa a musulunci kana iya cewa ka bashi gida kaza mota kaza abu kaza inda bai fita bisa hudun dukiyarka ba sannan idan kana da yaron da yake maka hidima a kantinka ko a gonarka ko a mu'amala ko dai wani wanda kuka saba kana so ka bar wasiya a bashi wani abu amma ba zai ci gado ba to in dai kana da dukiya yi kokari ka rubuta cin da wuri wasiya ta biyu ita ce wasiya da mutum zai bari a yi mar sadaka a gina min masallaci a sayi alqur'ani a raba a ciyar da miskinai ai auren wance da wance da wance wanda ba su da gado a cikin dukiyata idan abin da ka bar wasiya bai kai ɗaya bisa hudu ba wajibi ne ai wasiya ta uku wanda ba a so ita ce wasiya ta sako ce idan na mutuwa da kar a bashi komai daga cikin dukiyata ko yayi umarni a je a gina masa wani abu wanda an san abin sako ne ita wannan ba a aiwatarwa amma sauran waɗannan wasiyoyi guda biyu Abdullahi ibn Abbas yace to za a rubuta wasiya kai a farkon musulunci mutum iyayensa ba a rubuta musu gado ba ƴan uwansa ba sa iya gadansa ko da iyayensa sun mutu iya ƴaƴansa ne kawai da matarsa suke gadan kayansa shine Allah ya bada umarni akan idan ya rubuta wasiya a dauka a basu amma kada ya wuce 1/4 daga baya aka shafe wannan hukuncin da ayar gado ta sauka sai ta shafe hukuncin rubuta wasiya ga iyaye ko ga ƴan uwa ko da dangi ina fata an gane to in tare ka kairan in mutun ya bar kairan mallan shine dukiya wasiyatin ya bada wasiya lilwalidaini wasiya zuwa ga iyayensa wal aqrabi da makusantansa shine ƴan uwansa danginsa na kusa bil ma'rufi a basu wani abu dan kadan a cikin wadatar sa wannan kafin saukan ayar gado wannan abinda Allah ya rubuta haqqan ne alil muttaqina haqqi ne na wajibi a kayin waɗanda aka barwa wannan wasiyar su cika su tabbatar su yi هذا منسوك بآية الميراث ما لا يجع ما ونن أنسوك يشي دعاية الميراث وبحديث دا حديث دا منذ الله صلى الله عليه وسلم يجي لا وسيعة للوارث ما أي وسيعة ون بذي يقادو إذا متن ذي قاجيكا بذاكر متامس وسيعة با أما إذا متن يكش ون بذي قادا دن يقاجي دوتي يسا وانتاش ربان قادو القالي هاناش قادو yana ga babansa yana da kuɗi yana tabbatarwa ya dan jika wani abu ya bashi ya sha ya kai shiga mutuwa to ba za a bashi gado ba ko yayi wani abu da yawan da ya halakar da wanda zai ci gado kowane iri ne to wannan kisan kan da yayi ya hana shi cin wannan gadon da ya bari wannan aya an soke ta lokacin da aka saukar da abin nan amma rubuta wasiya kuma yana nan sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce annabi tana da aminci Allah tabbata a gare shi ya mana magana akan rubuta wasiya sai da muka ji cewa kowa a ƙarƙashin matashin kwanciyarsa akwai wasiyarsa ne rubuta wasiya ga ƴaƴanka su ji tsoron Allah su tsaye da sallah kada su bauta wa wani Allah ka rubuta wasiya game da wanda suka baka ajiya ka rubuta wasiya in akwai alƙawari tsakaninka da Allah na za ka yi azumi kaza in ka samu kaza za ka yi abu kaza in ka samu kaza in na samu dukiya kaza zan yi kaza ka rubuta wasiya na sadaka da kake so ka yi a cikin dukiyarka ka rubuta wasiya na waɗanda kake so a ba su wani abu daga cikin dukiyarka ka rubuta waɗanda kake bi bashi da sauran rigingimu da wanda ka kunce da wanda ka kulla baka iya kuncewa ba duk ka rubuta su sannan ka rubuta wa zai wanke ni in na rasu wa zai sallace ni duka ya halatta ina fata an gane a ƴaƴana a danka kulawar su a hannun wa duka ana so mutum ya rubuta wannan shi da kansa ya aje ba sai ka mutu a zo ana kame ba ƴaƴanka ba a san a hannun wa suke ba dukiyarka ba a san ina take ba ka kulle dukiyarka ka koye ba wanda ya sani a rubuta wane da wane ina so a taimaka musu cikin abin da labari ka rubuta na bar abu kaza wakafi shaguna na gidaje na gonaki na in ina raye nawa ne zan amfana da su in na rasu na bar wakafi akwai wanda na san yana da makaranta yanda ta biliyoyi ba biliyan ba yace da zaran ya rasu ta zama wakafi ya ga ƴaƴansa sun sa hannu matarsa ta sa hannu mahaifiyarsa ta sa hannu sun aje in yana raye na sai in ya rasu ya bar wakafi duka wannan in baka rubuta ba ko in baka faɗa ba yaya za a yi in wani ya kawo maka ajiya ya ajiye ko ta kama da ajiya ko ka bada bashi ko an baka bashi za a sani wannan aya tana mana magana akan a rubuta wasiya kuma tana mana magana akan an soke wancan insha Allah yace
faman battalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ithmuhu 'ala alladhina yubattiluna inna
bai mutum ya rasu ya bar muku amana matukar ya bar wasiyarsa a hannunka ya amince da kai kamar addu'a ne duk mutumin da ya keɗe ka ya ce wani ka ce ne addu'a a kan kaza to ka girmama shi don yana ma kyakkyawan zato da ima mutum baya ma zaton alheri ai ibadarka da addu'arka duk a gurin sama ba ta da muhimmanci ko don haka duk wanda ya ce maka wani ka ce ne addu'a a cikin watan azumin nan ina da abu kaza to yana ma kyakkyawan zato to in mutum ya amince da kai a rayuwa har ya ga kusacinku ya kai in ya rubuta wasiya ya sa sunanka a ciki ya gaya wa iyalansa wannan littafin wasiya ne in na rasu a danka mawa ne kai ka san akwai abinci tsakaninku haka ne to amma mamman baddalahu Allah ta'ala ya ce yana kira ga waɗanda ake rubuta wasiya ake bar musu wanda ya canza wannan wasiya bayan mai ita ya rubuta ya bayar fa inna ma ismuhu ala alladhina yubaddilunahu alhakin abinda aka dauka na canza alƙawarin da wancan mutumin yayi yana kan wanda suka canza ina fata an gane saka in wani ya bar ma wasiya karka canza wannan umarni ne daga alqur'ani sai dai idan kaga akwai sabuwa ce ko akwai wani abin da bai kamata ai ba amma in dai wasiya ce da wani ya rubuta ya bari to wanda ya yadda aka saba wannan wasiya da shi ko yana alƙali aka kai masa hukunci ba bisa adalci ba ya warware wasiyar wani da wanda suka hada kai suka yi tattauna suka fi karfin waɗanda aka bar wasiya suka caccanje abinda aka rubuta na wasiya to Allah ta'ala yace alal ladina yubaddiluna sabon ko zulubin yana kan wanda suka yi inna Allah sami'un Allah bai ji ne ya ji lokacin da aka bayar wasiyar nan ya ji lokacin da kuke canzawa alimun Allah masani ne ya san abinda wancan bawan Allah ya bari wasiya ya san abinda kuka canza bayan baya nan da aka kada ku canje wasiya bayan mai itiyar su an gane ko na'am
faman khafa min musil jalfan aw ithman fa aslah bainahum fa la ithma alayhi inna Allah ghafurur rahim
Allah ce faman kafa min mutul amma wanda yaji tsoron kaucewa daga hanya wajen aiwatar da nasihar nani ne ne janafan wato an kaucewa gaskiya an isman ko kuma yayi ubabi da sabo yace ina da gidan fim wannan gidan fim din na hudi kar abakar a bauta shi a bar shi a cigaba da yi a dan dinga ciyar da yara da shi a dan dinga biya wa yara kudin makaranta da shi an gane to kada ai misali ba ya dai na bayar ba wai na ci nasin ne abin nan ba misali da ya bar wani abu na sako na wata sana'a da yake yi ko yana da gidan caca an gane ko kuma ya mutu ya bar wani kalangu na kida wannan kayan kida fa ku bar wa yara su dinga yi ana ci da gida to wannan ba za a bar wasiya ba za a yadda da wasiya kan sako ba ko kuma ya ci a wani kada a bashi ko kuma dukiyar wani a kwaci to wanda ya dan canza wani abu ko aka kai ga alƙali yayi hukunci ya canja wani bangare na wasiya don an kaucewa gaskiya aw isman ko kuma akwai sabon Allah a ciki gyarawa ya zama fa aslaha bainahum yayi gyara tsakanin abin da ya kamata a yi wato bainal musi wal musa wato tsakanin wanda ya bada wasiya da waɗanda aka bar wasiya lahu bil amri bil adl suka yi umarni da adalci to fala isma alai kai da aka bar wasiyar ko alhalin da hukunci babu laifi a kan inna allaha ghafurun duk abin da shi wancan yayi tafi in kun gyara Allah zai gafarta mishi kuma a garin gyara in kuka yi kuskure Allah zai gafarta muku dan wani lokaci a garin gyara sai kai kuskure kai dan adam ne eh mu daina ganin wani wani baya laifi shi za mu ki yawan garin laifin juna wallahi ba wanda baya kuskure ba wanda baya laifi haka Allah ya yi mu yan adam yadda muke da halin dama muke da halin hagu yadda muke da idan dama idan hagu kunnan dama kunnan hagu wala haka ne dole wata ran zan yi daidai dole wata ran zan yi kuskure wata ran zan yi umarni ya zama alheri wata ran kai dan adam ne in kai umarni sai ya zama barna to kaddara kun je kun yi iya bakin kokarin kun yi gyara abin da kuka gyara sai ya zama gyaran naku yana buƙatar gyara to in dai kun yi shi tsakanin ku da Allah to babu laifi akan ku inna Allah ghafurur rahim Allah mai gafara ne kuma Allah mai jin kai Allah kuma da gafara da jin kai insha Allah ya ce ya
ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun
to sai kuma aka zo aka shiga mana nau'i na ibada ibadar azumi wanda ɗaya ne daga cikin cikakken musulunci guda biyar duk mutumin da ya yarda babu abin bautawa da gaskiya sai Allah ya yarda annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne ya kuma tsayar da sallah to abin da yake gaban sa shine wajibi ne yayi azumi shi wannan azumi an saukar da shi wajibi ne bayan an yi hijira da shekara biyu aka saukar da azumi kuma shi azumi kowace al'umma babu manzon da ya zo wanda bai yi azumi ba sai dai azumin wannan yayi bamban da na wannan wannan na wasu kwanaki wannan na wasu lokuta haka Allah ya dinga saukar da azumi ga al'umma daya bayan daya na al'ummomin da suka zo a baya to mu ma ba a bar mu ba sai aka sanya mana wata mai tsarki azumi ibada mai daraja a cikin watan aka saukar da alqur'ani a cikin watan ake saukar da lailatul qadri an hada abu da yawa a cikin azumin ramadana Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu ya ku wanda kuka yi imani kutiba ay faraba alaykumus siyam an farlanta muku azumi kama kutiba alal ladina min qablikum kamar yadda aka ajabta wa inda suka zo kafin ku min al-umami na al-ummomin da suka zo a baya wal anbiya'i da annabawa da suka zo a baya Allah ya wajabta musu azumi. Menene manufar yin azumi wata guda ba ci da rana, ga ibada da daddare, ga kebe kai da wasu abubuwa da yawa, la'allakum tattaquna. Makaranta ce ta wata guda, la'allaka ta kara muku tsoron Allah. Shi yasa ake so idan ka bare harcin ka azumi, ka bare sha'awar ka da azumi, kai abubuwan da aka wajabta maka a cikin azumi, kai nafila na daddare na nafilfili, kai karatun alqur'ani, kai sadaka, kai azumi wata gudan nan, to sai dan kara maka imani, tunda an ce imani yazidu bidarkal a'mali, yana karuwa da aikin ibada. Sai ga bayan azumi ma ka ci gaba da sadaka, ka ci gaba da karatun alqur'ani, ka ci gaba da zuwa majalisin karatu da ake na ilimi, ka ci gaba da azumin litinin da alhamis, ka ci gaba da sadaka da sauran abubuwa muhimmai da ake so a yi. Kaga wannan ya sa an barkake maka rai, kuma ya kara maka imani. Shi wannan azumi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisul qudsi, Allah yace azumi nawa ne ni zan ba da ladan sa. Wannan yasa ittifaqan ake cewa ba a san iya ladan azumi ba. Kowa yake so anan zai iya kuya ya sha ruwa ko, amma saboda waye baka sha ba? Saboda Allah. Amma idan mutun ya sha azumi kwaya daya da gangan, bayan an gaya maka an ga wata, sai ka sha azumi kwaya daya da gangan. A cikin hadisin Imam al-Bukhari, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai ka shekara kana azumi baka iya zubar da zulubin da ka iba ba, ba goge zulubin da ka iba wa kanka ba. Ba a wasa da azumi. In ne ka riga ka girma, ƴaƴanka suka girma, to ka umarce su da yin azumi. Azumi yana tsarkake rai, shine malai ya kawo magana da cewa ai da azumi yana ma tsare mutum daga karfin sha'awar da za ta kai shi da sabon Allah da fasikanci. Yace kuma yana karawa mutum fa innahu yaksuru shahawa, domin haka zama ka ga kana ta cin abinci, ka koshi, kana ta hira, kana ta taki, ba abin da yake maka burki, ba ka yawan sallah, ba ka yaksuru shahawa, yana kara shahawa. Kama kana alaihi salatu wassalam, kamar yadda manzo Allah yace ya masharul shabab man istada'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, duk wanda yake da iko na dan kudi a hannunsa wanda zai kai ga yi aure, kuma in ne zai iya rike mata, to kada ya zauna haka. Don rana ɗaya wani abu zai zo ya bige ka, baka yi auren ba, baka yi komai, kuma ka ɓata kuɗin haka ne, ta zo a banza ka tafi a banza. Allah ya sauke. Duk wanda yake da hali kada kuskure ya zauna ba shi da aure, zai iya zama jarrabawa gare shi. Fa innahu mai falata zuwa ko fa innahu agaddu lil bashar, dan yana tsare idanu. In mutum yana azumi zai ga yana da kiyayewa, wa afanu lil farj, kuma zai tsare mishi al'aurar shi, wato ba zai je ya fasikanci ba. Wannan lam yasadi, wanda ba shi da ikon ya je yayi, an ce ya je ya aure ko, wanda ba shi da ikon ya aure da zai kare shi daga waɗannan abubuwa, fa alaihi bisawmi, to ya je ya azumi. Fa innahu lahu wija, domin garkuwa ne da zai tsare shi daga abin da zai aukar da shi zuwa ga sabon Allah. Ina fata an gane. Da haka azumi yana da matukar muhimmanci a rayuwar mutum, ya dinga samun dama yayi. Sai Allah ya ce
ayyaman mahdudat, فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون.
وأن أذن أيام معدودات وأن كيلي كيد الدقبو وأن ينا فاراوا دقائر دقائر رمضان زوا كما قالوا وتا وتباين كوانا أشرون ترفو تلات شازمي أنا دوب وتا إذا أنقى وتا دقائر أكيمي أذنون فريلا ba a yin niyyar azumi da rana ko da safe, da daddare ake yi. Idan ka yi niyya, za ka yi niyya ne na azumi 29 ko 30. Idan wani abu ya yanke maka azuminka na jinya, ko mace ta yi jini, ko wani laruri na bulaguro, ko wani abu ya sa ka yanke azumi, to in za ka yi sai ka ɗora wa niyya. Sai ka ƙara niyyar adadin abin da ya rage, ko kuma ka dinga yin niyya kullum da daddare ya halatta. Idan mutum ya wayi gari yana azumi, daga ketewar alfijir zuwa faduwar rana, zai tsare sha'awarsa, zai tsare harcin bakinsa, ba zai ci abinci ba, ba zai bari wani abu ya kai ga uwar hanjinsa ba. Me yin azumi ba a masa ƙaho, kuma ba a jan jini daga jikinsa a ƙara ma wani. amma idan mai azumi ya tare yawo ya haɗe a bakin sa ba komai. Idan mai azumi kurar bakin hanya ko wani barkono yana sayarwa ko kanwa yana sayarwa ko gishiri yana sayarwa ko ya ji ɗanɗanon a makocin sa ba komai. Idan mace tana cin tana yin tana dafa abinci za ta iya ɗanɗanawa ta ji zaƙi ko ta ji gishiri akan harshen ta amma ta tofa. Mutum zai iya tauna abinci ɗan kaɗan ba ya haɗiye ba ya furtar ya ba wa yaro wanda ba zai iya taunawa ba. Duka waɗannan an keɓe su za a iya yin su. Mutum zai iya yin wanka, zai iya yin alwala, zai iya kurkure baki, zai iya shaƙarwa a hanci. Amma ba a son wajen kurkure baki ka yi da ruwa da yawa, ba a son shaƙarwa ka shaƙa da yawa. Me yasa ana gudun kare kai uwar hanji? Mutum zai iya faɗawa ruwa ya wanka, amma ba a so ya dinga shiga ruwa yana fita har ruwa ya shiga kunninsa ya shiga makocinsa ya shiga cikinsa. Idan mara lafiya ya yi jinya aka masa maganin da ba abinci ba babu komai. Amma in abincin in maganin yana iya zama abinci to ba zai yi ba idan ya karya azuminsa. Wajibi ne mai azumi ya nisanci abin da zai kai shi ga fitar da maniyyi da ganganci don zai ɓata masa azumi. Idan ya yi zina ko ya taki mace ko da matarsa ce sai ya yi kafara azumi sittin. Amma idan ma mace ya taka ba to zai rama azuminsa ya istighfari. Maziyyi ba ya karya azumi, mafarki da rana ba ya karya azumi, duka waɗannan abubuwan ba sa karya azumi. Amma akwai abin da yake raunana ladan azumi. Zama ana surutu yana karya yana rage ladan azumi. Surutu wanda bai da alaka da addini in ya zama maganan wani ka ɗebi zunubi kuma ladan ka ya ragu. In ya zama shaida zur ka ɗebi zunubi ya rage maka ladan azumi. In ya zama kiran ƙarya ka ɗebi zunubi ya rage maka ladan azumi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ladan yana raguwa da harcenka, yana raguwa da harcenka har a zo gandun da ka ƙare azumi kai a barka da yunwa da kishirwa amma baka da ladan azumi. Shin sa aka kira azumi kamewa, kamewa daga zuci, kamewa a harshe, kamewa daga gaɓoɓi, duka waɗannan sai ka kame. Zuciyarka ka kaskaɗe komai ka fuskanci iya azumin a cikin zuciyarka. Kana yin sa ne ta'abbudan dan bauta, khalisan li wajhillahi, dan neman yardar Allah, ba za ka yarda komai ya shigo maka cikin azumi ba. Haka nan idan kana azumi kar gaɓoɓinka suna aikata saƙo. Ba mutum kada ya yi wani abu da zai wahalar da azuminsa da gangan, wahalar da azumi baya ƙarawa azumi lada. Kada ko mutum ya dinga nokewa yana ɗauka azumin nan wani nauyi ne a gare shi yana ta ƙorafe-ƙorafe. A'a, ya ƙarfafa zuciyarsa cewa zai ƙara masa imani, zai ƙara masa lafiya, akwai samun yardar Allah kuma azumi ibada ne. Ina fata an gane. Waɗannan su ne kaɗan daga cikin wani abu da mutum zai yi a waɗannan ayyaman ma'adudat, kwanaki ƙididdigaggu da aka rubuta mana daga ɗaya zuwa kwana 29 ga azumi. Abin da yake ƙara lada ga azumi jinkirta sahur. Za ka iya sahur farkon dare, za ka iya yi tsakiyar dare, amma wanda ya a ƙarshen dare ya fi ka lada. Da Annabi ya ce tasahharu fa inna fi sahuri baraka. Ku yi sahur a ƙarshen dare akwai albarka a ciki. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa alheri ba zai bushe ba, yana saukawa al'ummata matukar suna jinkirta ruwa suna gaggauta buɗe baki. Da ranar rana ta faɗi to ba a yi wa Allah jinkiri. Ba za ka bari hidari ya yi ba, ba a yi wa Allah juriya, ki ce sai kin raba abinci, ka ce sai ka rarraba abinci, ka ce sai ka yi kaza kaza. Da zarar rana ta faɗi a ci dibino shi ake farawa. Idan mutum ya ci dibino ya tauna, ya sa ruwa ya cikin makoshinsa ko da bukurwa ɗaya, to daga nan sai ya ɗaga hannu sai ya yi addu'a. Asalin addu'a da ake zahaba zama'u wa talatul urq wa sabatul ajr insha Allah, daga nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk abin da mutum ya kara a cikin bukatunsa ya roka Allah zai karba mishi. Lokacin buɗe baki lokacin karban addu'a ne, lokacin sahur lokacin karban addu'a ne. To kiyaye sahur da kiyaye buɗe baki yana kara ladan azumi. Yin aswaki yana kara ladan azumi. Amma kar ka yi da mai daci ko mai bashi ko mai bauri ko mai tsayi ko wani itace wanda zai baka ɗanɗano. Ka yi da busasshen itace wanda ba zai baka ɗanɗano ba, ka goge bakinka. Wannan shaƙe mara daɗi wanda rashin abinci daga uwar hanji yake huro shi daga bakin mai azumi, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya fi tularin miski ƙamshi ranar alƙiyama. A cikin waɗannan ayyamin ma'adudat, kwanaki ƙididdigaggu, a yi sallar tarawihi na kwanakin gaba ɗaya. Yaushe ake fara tarawihi? Ran da aka ce an ga wata. da zalan an sanar da an ga wata tun a daren ake fara tarawih ba sai ka bari gobe ka fara ba in kana so kai na watan gaba daya daga daren za ka fara a yayin da aka ce an ga wata kuma shikenan tarawih bai zama wajibi a kanka ba domin ai riga an fita a ramadana an shiga shawwal nan kuma ana cewa an ga wata an shiga ramadana tun a daren washegarin za ka dauki azumi ake fara sallar tarawih sallar tarawih ana hudu ai sallama a ƙara hudu ai sallama amma kai bi kai sallama kai bi kai sallama ya fito na ibada da kwadayin bautawa Allah amma wanda ya hudu ai sallama ya halarta daga nan sai Sheikh Ido wasu yan gaggawa yan neman ci kusa sai hudu ai sallama ai hudu ai sallama ai uku ai sallama ya tashi wafi me ya dalili gaggawa amma ya halarta a gane amma in kai da niyyar gaggawa ka sani duk abin ibada kai abin da zai fi maka kwanciyar rai ka bautawa Allah da zaka samu lada mai yawa ina fata an gani amma abin da ya halatta in mutum ya yi shi fa har abada sunan sa ya halatta amma bangaren neman lada to kai abin da yafi don ka samu lada yayi abin da ba shi yafi ba Allahu ta'ala ala bayan nan sai sadaka sai ciyarwa duka a Ramadan yana bada falala sai karatun alqur'ani sai ziyartar yan uwa sai sauran ayyukan alkhairi duk a cikin ni a cikin ayyan ma'ududat a waɗannan kwanaki da Allah ta'ala ya kididdige mana wato 29 ko 30 ina fata an gane a cikin waɗannan kwanaki sai Allah ya ce faman kana minkum maridan amma wanda ya zama ba shi da lafiya aw ala safarin ko yana kan bulagoro musafirin wato tafiya wadda malikawa suka ce ta kai mil 48 ko kilomita 52 ko to wanda ya kai wannan idan dai yana samun wahala a cikin tafiyarsa to ya halatta fa'idatu min an yami ukar ya rama a kwanaki na gaba yana daga cikin gagga kuskure da muke yi da neman ci kusa sai mutum ba shi da lafiya ya dinga maka fitawa wani ciyar ai ba wanda yake ciyarin bai da lafiya fa'idatu min ayamin ukar haka Allah yake ya rama a kwanaki na gaba in ya rasu bai samu ya rama ba Allah ya yafe masa in ya samu lafiya ya azumin sa yana nan a wuyar sa ba shi ne tsakanin sa da ubangijin sa ba alƙawari ba Allah ne ya dora mishi idan jinya ta sa baka yi azumi bana ba shekara mai zuwa ka zo baka yi wata ba shikenan dai azumin ka yana nan akan karan da ka samu dama kai in kai ganganci ka sani a cikin ganganci akwai tuhuma in dole ce ta sa ka na jinya ka sani Allah yana karban uzuri kuma yana da rangwame ga wanda jinya ta hada shi haka nan wanda yayi bulaguro shi ma azumin ramawa zai yi ba ciyarwa zai yi ba idan bulaguro ya kama ka ya halatta ka ci in ka ga mai bulaguro yana azumi baya azumi kar ka zarge shi Allah ne masa sauki an gane wannan da aka mu kiyaye da yawa daga cikin mutane sai kaga suna ta kokarin cewa sun yi azumi kaza 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 in mace tana jini duk matsayin sallah ba ta rama sallah ko tana ramawa amma za ta rama azumi da yawa daga cikin mata sai su ce ta shekara tana da dan laulayi ne ko wani dalili bake ba har shekara ta zo duk Sha'ban kowa ne yake amsa fatawa ya sani fatawan mata da mazajen mata kenan matarsa ta shekara da azumi to don da hali a rama azumi in baka samu hali ba shari'a ta baka so fa'idatu min ayami ukar ko challenge wa lan ladina yadiquna hu amma wadanda fa za su iya yin azumi amma bil mushaqqa amma da wahala kal hamili kamar mai ciki wal murdi ko mai shayarwa su kuma ya za su yi fidiya su za su iya bada fidiya menene fidiya za su iya ciyarwa yanzu idan mai shayarwa ɗanka ba zai samu abin da zai ci a jikinta ba to shi kenan sai ta ciyar wannan ya halatta gare ta su ne aka ce su yi ciyarwa idan ciki tana goyon ciki ya baka wahala sai ta ciyarwa amma in ta ciyar shi kenan in kuma ta ciyar a in bata ciyar ba ta yi goyon ciki ta sha ruwanta bata ciyar ba ta shayar da ɗanta ta sha ruwanta to za ta rama azumi bayan an gama ina fata an gane waɗannan su ne waɗanda shari'a take musu wannan ma saboda laulayin zamani ne da cututtuka mata na da iyayenmu da sauran magabata da suka fi wa ma kaji tana shan ruwa dan tana da ciki ko ta yi ko tana shayarwa kokari take sa hada su kayan su to amma yanzu da yake akwai rauni to shari'a ta halatta wanda yayi babu wani laifi an gane da amu miskini ko me za su bayar huwa muddu shine muddu min galibil qutna abinda qalibil qutul balad na abinda aka fi ci a garin likulli yawmin a kowace rana idan ana cin abinci shinkafa a nan gare shinkafa za ka fi bayarwa yanzu shinkafa aka fice a nan ko gero a nan masallaci shinkafa aka fice ko gero to kaga wani zai ce gero kuma yanzu aka dafa kaci ana dafa gero a masallaci na ko da zai ci gaskiya fa kwana kuma ko to kaji gaskiya da haka da Allah inna ku ciyar ku ciyar da shinkafa da yawa zai ce to ai mu mafi yayin abin da mutanen mu na karkara to kai kai ga koma karkaran ma to mu bada abin da muka fi ci da Allah saboda kyautatawa an gane amma wanda ya bada gero yayi za a bayar na mutum daya in mutum ya bada dafaffe ya halatta in ya bada danye ya halatta amma ba manta dawa'a wanda ya kara a wajen ciyarwa an gane a wani fassara aka ce a wanda ya ci gaba da yin azumi na nafila bayan na farilla shine ta dauriya nan amma anan gaba da ciyarwa malamai masu fassara suka ce wanda ya kara a wajen ciyarwan ya wuce na mutum daya an ce ka bada misali na mutum daya shinkafan mutum daya kai kaman yaya kaman sanaya ko rubin ciya sanaya ko to kaga sai ka ce ni kaga sanaya nan ba zan wuce ba a in ka bada ciya ma yayi ya kar mutum ya ce a yadda aka tsaya na a faman ta dawa'a ko faman ta dawa'a kairin wanda ya kara akan alheri huwa kairul lahu ya zama alheri gare shi wa anta sumu amma Allah ta'ala ya ce ku yi azumi wato kairun lakum shi ne mafi alheri a gare ku in kuntum ta'lamuna in kun kasance kun sani haka ne na'am
shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن Allah yana nuna mana mun dayin watan yace a cikin wannan wata aka saukar da alqur'ani min lawhil mahfuz daga lawhil mahfuz ila sama'il dunya zuwa ga saman dunya fi lailatul qadr a cikin daren daraja anan zamu cire abubuwa masu muhimmanci a kamar haka komai akwai abin da yafi ko a gidanku akwai wanda Allah yake ba shi daraja haka aka Allah yake yin al'umma baya barin al'umma su gaga sai ya daukaka wani abu akan wani abu dan ya zama aya gare ku idan ka tara dukkan madaukakan madaukakin su shine wa shine Allah idan kana maganar ranaku babu ranar da kai ranar juma'a in kana maganar dare babu daren da yake daren kin kadan in kana maganar wuni babu wani da yafi arfa in kana maganar watanni babu watan da yafi ramadana in kana maganar littattafai babu wanda yake alqur'ani in kana maganin ruwa babu wanda yake zamzam an gane abin da nake nufi da ko ne akwai abin da yake ko to kalli wannan ayar shahru ramadana wannan watan a cikin watanni shine ne madaukaki allazi unzila fihi alquran wanda aka saukar da alqurani a cikin sa kaga an karawa watan daraja da saukar alqurani a ina aka fara saukar da alqurani a makka a garuruwan duniya duka kuma babu garin da yafi maka shi da ummul qur'an ita ce uwar birane gaba daya kaga alqur'ani da azumi sun tattara abubuwa masu girma da kar kai wasa da alqur'ani ka darajar tashi kar kai wasa da azumi ta rababana ka darajar tashi lalle kar ka bari ya wuce kawai kai tabbacin da kai tiyawon ka kai ta hirar ka kai dai kana azumi kawai a wannan da yi ba yawa wannan da yi ba yana da kyau ka bayan kai azumin kuma ka ga darajar watan ka daina wasu laifuffuka ka ga darajar watan ka ƙara wani ayyukan alheri ka ga darajar watan ka yafa laifuffukan da wasu suka yi maka ka ga darajar watan ka nemi kai ma a yi maka abuwa ina ba ta an gane ka darajar ta watan a ranka shahar ramadana da zai unzila fihi alquran wannan alqurani hudan akwai shari'a a cikin sa linnasi zuwa ga mutane wa bayyinatin ayatin akwai ayoyi kuma wato bayyanannu da suke bayani minal huda na wannan shari'a wanda za su shirin da mutane zuwa ga hukuncen shari'a. Alkur'ani ya kunce abubuwa da yawa, hukuncin sallah, hukuncin zakka, azumi, saki, aure, rabon gado, kasuwanci, jihadi, sauran ma'amalolin rayuwa tsakaninka da wani na bashi, na jingina, na aro, a'a hukunci na alkali wanda ya shafi jini ko ya shafi haƙƙi ko ya shafi daidaitawa na sulhu tsakanin al'umma ko shugabancin jama'a, duka Alkur'ani ya ƙunsa. In ka zo ɓangaren tarihi na da da na yanzu duk Alkur'ani, in ka zo ɓangaren abubuwan mamaki da Alkur'ani ya yi, shi ne ya magana akan duwatsu, ya yi akan taurari, ya yi akan wata, ya yi akan rana, duk abin da za ka je jami'a ka karanta an ga fakalci ne Alkur'ani ya yi magana akai. In za ka karanta sashin kuɗi, sashin tsaro, sashin binciken masu laifi, a sashin tattalin arziki, sashin kasuwanci, sashin ƙere-ƙere, sashin ma'adinai, a duwatsu, ƙarƙashin ƙasa, sama, duk za ga Alkur'ani ya yi magana. Da haka abin da Alkur'ani ya tara ya fi ƙarfin tunanin mai tunani, abu ne sauƙaƙƙe min indillahi. Ina fata an gane. Wa'innan bayanan daki-daki da hukunce-hukuncen don Allah in banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa zai yi mana bayanin yadda Alkur'ani yake mu gane? Zai yi? Sa ku gane ba. Saboda ai ba larabar littafi ne, Qur'anan Arabi. Duk ya larabci da Qur'ani ya kure ka. In yare ka karanta ma in ka zo Alkur'ani sai ka ƙara koyon yare. Saboda haka dole ne musulmi ya yarda bayan Alkur'ani akwai hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da su suka fassara ayoyin Alkur'ani. Kada wani iba ya aibe ka. Duk mutumin da ka je yana kore saƙon manzon Allah, kore risalar annabi ne. Kuma duk inda mutum ya riƙe Qur'ani in ya raba ka da annabi, to ya shiga tsakaninka da Allah. Domin Alkur'anin a waka aikowa a manzon Allah. Ya gaya wa sahabbai, sahabbai suka yi wa suka karantar da mu. To da ka kasance tsakaninka da sahabbai da annabi, to mala'ika kai kawo Alkur'ani? An gane matsayin Qur'ani da al'umma da matsayin Qur'ani na bayyana hukunce-hukunce da hikima ko? Al-Furqan mimma yafarqu bayna al-haqqi wal batil. Na Qur'ani akwai rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya. Duk wanda ya dauko magana ta ƙarya, Qur'ani zai ƙaryata shi, tabbatar da gaskiya. In a tarihi ne Qur'ani zai faɗa abin da ya faru. Tun daga farkon duniya, lokacin da Annabi Adam za a halicce shi, Allah ya ce wa mala'iku, "Inni ja'ilun fil ardi khalifa." Kun ji breaking news na fara a duniya, zan saukar da khalifa na a bayan ƙasa. Ko tun daga nan Alkur'ani ya bayani abin da ya zo kafin nan da bayan nan da in an wuce zamanin namu da bayan bamu nan duka, kuma ga bayanin wuta da aljanna wanda ba je an ganta ba, ga bayanin filin alkiyama da ranar alkiyama, yadda ake mutuwa, yadda ake rayuwa, yadda ake magani, yadda ake komi, duk Alkur'ani ya tattara mana. Da kuma sai ya rabe mana tsakanin ƙarya da gaskiya, ma'ana tsakanin kafirci da musu da imani, tsakanin bid'a da sunna, tsakanin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi da abin da manzon Allah ya koyi. Kamar shahida wanda Allah ya kaddara rayuwarsa ai hadara, wato ya rayu ya zo, wa huwa sahihun, yana lafiya kalau, ba tsoho ba, ba marar lafiya ba, ba mai bulaguro ba, ba wanda ya gamu da larurar jinyar da ba ta iya riƙe kishirwa ko yunwa ba. In dai ba wannan ba, falisunmu Allah ya ce to ya wata ya azumi. Kamar shahida bikum shahara falisunmu, duk wanda watan ya zo ya same shi, tsoho wanda ya tsufa shekaru da yawa har baya iya kiyaye abubuwa, ba zai iya riƙe yunwa ko ƙishirwa ba, to ba zai azumi ba. Haka tsohuwa an cire musu. Haka kuma gashi mun karanta, ko mutumin da ba shi da lafiya duk an ajiye ga abin da zai yi, da marar lafiya da mai bulaguro za su rama. Har Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi Imam al-Bukhari ya ce, "Laysa min al-birri as-siyamu fi safar." Imam al-Bukhari ya rawaito wannan hadisi. Baya daga cikin nuna zafin addini da ƙarfin biyayya ga Allah ka ce ko kana bulaguro mai wahala sai ka yi azumi, a'a, in tafiya za ta wahala da kai, to yana cikin nuna alamar biyayya ga Allah in ya ma rangwame ki karɓi rangwame. Kamar sallar ƙasar ne, in kana bulaguro bai dace ka cika sallah. Me yasa? Ai dama sallolin bibbiyu ne sai aka ƙara wa mai mazaunin gida, kai matafiyin gida ba ƙara ma ba. Sannan Allah yana son bawaye aiki da rangwamen da ya masa. Allah ya ba rangwame, me yasa za ka yi? In kuɗi ake raba za ka yi karɓa?
to Allah ya maka rangwami me yasa ba za ka yadda ba ka karbi rangwaman da Allah ya maka ya hu maka daraja da samun lada faman shahida minkum shahara Allah ya ce ni fale su in sani wa man kana minkum maridan Allah yana gaya mana wanda bai da lafiya cikin ku cuta anan za a kasa su kashi nawa malamai suka ce idan akwai cutar da in ka zauna da yunwa ko kishirwa za ta karu to ba za ka yi azumi ba idan akwai cutar da in ka zauna da yunwa da kishirwan zai kirkiro maka cutar da da babu ita bana amai da zafin ciki da ciwon jiki da halin da nake ciki da su ma ana zuba min ruwa sai na fara azumi sai ka aje azuminka idan kana da cuta ta yunwa da kishirwa wanda kwata kwata har abada ba za ka iya azumi ba masu magani sun gama bincike a jikinka sun tabbatar to har abada kai cewa za ka yi ba za ka yi azumi ba in dai ciwonka zai zo ko ciwonka zai karu sannan na gaba sai in ciwonka zai yi jinkirin warkewa kai kusan warkewa wanda ka kusan warkewa kai hakuri mana ka karasa warkewa ta kunka fara azumin nan to ka karasa warkewa kafin ka fara kada ka yi ganganci ka fara jinya ta dawo gidan jiya in kai jinya ta dawo gidan jiya ba kai abin da shari'a ta ce ba shi sai aka ce fa man kana minkum maridan bayin Allah ku ji Allah yana son ku da rangwame an sa muku wannan azumi ne sarkake muku zuciya ya kara muku lafiyar jiki ya kara muku saci ga Allah ku kara samun karsashi na tsoron Allah amma ba dan a takura muku a wahal da ku ba awala safari ko mutum yana kan bulaguro bulaguro na yaki bulaguro na jihadi bulaguro na halal na sana'a an gane ba bulaguron safaro ba wanda zai je sata ba zai yi ba wanda zai je sowa kayan sako yana sai da kayan maye ba zai yi ba wanda yake abin nan tafiya ta gaske ta bahaushe yace ta Allah da annabi ko Hausa ne gaba tafiya ta tsakari da Allah zai yi wato tafiya ta larurin rayuwa to fa iddatun ya kai su min ayamin ukar zuwa ga kwanaki na gaba wato an gabatar da wannan an maimaita shi ne domin a nuna matsayin cewa da mai bulaguro da mai azumi fa Allah ya muku da Allah ta'ala ya ƙara irin girman watan yace shahrur ramadanin da zai unzila fihi alquran ai kaga zaka ƙara ganin girman abun ko an ce fa man shahida minkum shahara in dai watan ya same ka to fa lisubu ka azince shi to kar ka dauka hadda kai tunda a baya da aka ce ayyamu ma'dudat kaga an cire ka ko to yanzu da aka kawo daraja da girman watan ba a soke wancan maganar ba sai Allah ya maimaita maka ya bawa Allah domin kaji Allah yana tare da tausayinka manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya karantar da mu cewa mutune me yasa ake wannan rangwame yuridullahu bikum al-yusra Allah yana son ku ne da sauki addini babu tsanani a cikin sa wata mata tana tanafila a masallaci har sai ta daure igiya tsakanin sarayin masjid kaman nan da nan in tana gingidi sai ta jingina a kai annabi ya zo gare ta waye wannan aka ce wata ce saboda tana garci a aka jingina ta a duk wanda zai yi tsanantawa kansa har ya gajiya sai Allah ya jarrabe shi annabi ya sa aka tsitsi kar kana ta gingidi kana abu in ka gaji ka aci yunwa ne dai dan da azumi ne dai dan ka ji yunwa ba za ka sha ba kar wani ya ce yauwa kar wani ya ce a to ai saukin bai iso nan ba azumi dole ka yi shi a to ai mai tsoron azumi yanzu sai je dan rage wa azuminsa karfi Allah ya sauke ba za a yi haka ba yuridullahu bikum al-yusra Allah ya ce in kuna bulaguro ko in ba ku da lafiya ku sha ne wala yuridukum al-usra Allah baya dafa tsarani gare ku a duk hukunce hukuncen addini Allah yana nufin sauki gare ku wal takammirul idda idan kuka cika waɗannan kwanaki wato iddatu sawm ramadana cikon ramadana gaba daya aka zo dan da ƙarshen ramadana saurani saura sallah to dan da sallah kwana daya biyu kafin sallah kowa ya bada zakati fitr an gane ku gina waɗannan kwanaki ku rike su me manufar zakatul fitr agluhu anisual wadatar da masu tambaya daga tambaya duk wanda kuka san gidansa ba abinci ku auna shinkafa ku zakatul fitr da shi duk da shi ma zakatul fitr zan fada irin wancan an ce abincin da aka fice a kasar daga da Allah ku fitar da shinkafa da sauran abubuwa masu daraja ku aika wanda ba su da shi duk kowa ya kawo sallah ranar babu mai abani fi sabilillahi babu mai zuwa ya zauna yana cirin yana jiran ka cika bashi babu mai jiran ka fitar mar abinci ku cika da koyo fitar da abinci ka kai gidansa ranan kowa a fitar a aika mishi tun kwana ɗaya ko kwana biyu kafin sallah ma in zaka iya ka hada masa da dan kudin kayan miya ka aika masa shi ma ya tuwon sallah wancan yayi ƴaƴan wancan sun koshi an yi sabon tufafi an yi wanka, an sa tilare, an yi kwalliya, an girmama watan, haka ake so a ƙarshen watan. An gane? To shi ne Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce, wani tukabbirullah, ku girmama Allah, wato inda ikmalihi ku takabbarori, ku yi abubuwa na darajarta addininku idan an zo ƙarshen wata. Da yawa daga cikin mutane shekara guda ana yin sallar Idi sau ɗaya, amma sai da mutane suna rauni. Da Allah a daure, kowa zai iya ya samu tufa. Kowa. In ba za ka iya ba ka wanke tufar da ka fi so, ka sa mata turare, ka gyara farshenka, ka yi aski, ka yi kwalliya, mata, kai aka ce har tsofi, mata tsofi ya halatta su yi kwalliya kamar kwalliyar da za a kai shi gidan miji ranar farko. Ka sayawa matarka kayan kwalliya ta ci ado, yadda in ta ci ado kuma ba za ka iya gane ta ba, ta ba ta yi kwalliya. Ana so wannan rana, a fannin karen yara, duk wanda kake girmama shi kai masa ziyara. In ka gamu da mutum ka ce Allah ka karba min shi ma ya ce ni, Allah ya karba maka, takabbalallahu minna wa minkum. In kun yi abinci ku kai gidaje, ku kai wa mutane ziyara, duk wanda ya kama ziyara kai masa addu'an fatan alheri. In kana da wani abu ka bashi, in babu ka masa fatan alheri. Ina fata an gane. Ayi walwala, a ji daɗi, a yi farin ciki, a yi abubuwa, an kammala ibada. To daga nan kuma sai a zo a sunku ya ci gaba da ibada, domin an girin wannan wata, to kuma kar a ajiye ibada a baya. Alama hadaku, ko kuma takabbura alama hadaku, girma Allah akan abin da Allah ya shirya da ku a kai. Ai, arshidu kuma Allah ya shirya da ku dan wannan abubuwan game da addininku. La'allakum tashkuru wa la'allakum tashkuruna, la'alla za ku gode wa Allah ala zalika, akan yadda ya baku azumi don ku samu lada, a tsarkake muku zuciya, a tsarkake muku niyya. Ya baku azumi domin a girmama ladanku, ya baku azumi domin ku samu abubuwan nan na falala mai yawa, aka ajiye muku sallah domin ku yi farin ciki, ku ji daɗi, ku yi walwala, ku yi wa juna ziyara, ku yi abubuwan alheri. Ya halatta mutanen masallacin nan su kai wa wani masallaci ziyara, mutanen garin nan su kai wa wani gari ziyara, abokanai ziyarci juna, su haɗa kuɗi su sayi dabba mai kyau, su yanka a ci abinci, a yi walwala, a gaisa da juna. Duka ya halatta a yi wa'innan abubuwan sallah. Ina fatan an gane abin da muka faɗa daidai, Allah ba mu ladansa. Abin da muka yi kuskure ko tuntuɓa harshe, Allah ka yafe mana. Ya Allah, muna roƙonka yau rayuwarmu albarka, ka daidaita al'amuranmu cikin rayuwa. Na daɗe ina so na yi magana a kayan abin da yake faruwa a Gabas ta Tsakiya. Mu musu addu'a, Ubangiji Allah ya kawo sauƙi. Waɗanda suke kai musu hari da zalunci, Allah ya mai musu kai da kansu. Allah ya sa ya kare a kansu. Waɗanda suka yi mutuwar shahada cikin waɗanda aka kashe, Allah maɗaukakin sarki ya karɓi shahadarsu. Waɗanda suka kashe su da zalunci, Allah ka kama su da zunubai. An yi rashe-rashe jiya da shekaran jiya da yau, duka waɗanda suka rasu, Allah ya gafarta musu. Allah ya haɗa mu da su a aljanna. Allah ya kyauta bayansu. Allah maɗaukakin sarki ya bada haƙuri ga ɗan uwansu da makusantansu. Muna roƙon Allah ka sa albarka a rayuwarmu. Allah ka dakatar da shugabanninmu, ka ba su ladan ɗawainiyar shugabancinmu. Ya Allah, muna roƙon ka sa albarka a nagari daga cikin 'yan kasuwanmu, ka sanya maslaha da shiriya ga matasanmu da iyalanmu. Allah ka yi albarka ga rayuwarmu, ka dakatar da mu rayuwa mai daɗi a duniya da lahira. Alhamdulillahi rabbil alamin, assalatu wassalamu ala nabiyil karim. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.